Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron majin hurar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saronia da Ra'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni Ibrahim Kalmasi Garba da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 22 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji hira da wani tsoho dan shekaru 106 a kasar Kamaru.
Na je Kamaru, Chadi, Sudan, na Allah ya kai ni maka, na je nayo Gabon, na fita daga Gabon, na shiga Guinea, na fita daga Guinea, gashi ina cikin Kamarun mu ina yawo.
Za kuma a ji nasiha albarkacin watan Ramadan kamar kowace ranar Talata. Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Sula Barma zai gabatar da sharhin jaridun Niger. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koreya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara, a yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwarar aikinsa na Koreya ta Kudu a fadar gwamnatin White House. Yayin ziyarar ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokarin tabbatar wa shugaba Trump cewa ganawar da zai yi da shugaba Kim Jong-un za ta buɗe wani babi da zai kafa babban tarihi. A cewar jami'an Amurka da ma kasashen waje, shugaba Trump na tuntubar hadimansa da shugabannin kasashen waje kan ko ya je Singapore domin haɗuwa da shugaba Kim. Wasu jami'an gwamnati a Washington da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ɗora laifi akan jami'an Koreya ta Kudu kan yadda suka zuzuta aniyar shugaba Kim ta kwance da mara kera makaman nukiliyansa. Wannan kuma wata mahanga ce da wasu dake wajen gwamnatin ta Trump suka amince da ita. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar aiwatar da su waɗanda da su za a amfani wajen cin sabuwar matsaya kan shirin kera makaman nukiliyar Iran. A jiya Litinin Pompeo ya fitar da jerin bukatun guda 12 yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazanjiya wacce ita ce ta shimfiɗa wa gwamnatin Trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wannan matsaya da aka cimma da Iran a shekarar 2015. A cewar Pompeo, idan har za a sake kulla wata yarjejeniya, dole ne Iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamin nukiliya tare da baiwa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu sa ido damar ziyartar duk wani wuri da ake gudanar da shirin a ƙasar ta Iran. Ya ƙara da cewa sai Iran ta kawo ƙarshen kera makamai masu linzami da ke iya ratsa nahiyoyi, sannan ta daina ayyukan da suke kawo hargitsi a yankin Gabas Tsakiya. Idan kuma har Iran ɗin ba ta sauya akalar tafiyarta ba, a cewar Pompeo, za a ƙaƙaba mata takunkumin matsin tattalin arziki da ba ta taɓa gani ba. Sai dai shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi watsi da wannan barazanar a wata sanarwa da ya fitar da wacce kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Iran suka wallafa a jiya Litinin. Rouhani ya ce wace ce Amurka da za ta riƙa faɗa wa Iran da duniya abin da za su yi. Ya ƙara da cewa a yau ba Amurka ba ce take yanke wa duniya shawara domin ƙasashen suna da 'yancin gashin kansu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurkan ta saka takunkumin tattalin arziki akan Venezuela a jiya Litinin saboda abin ta kira magudin zabe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba Nicolas Maduro a wa'adi na biyu na tsawon shekaru 6. Shugaba Trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban kasa da zai iya dauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba, wadda ta haramtawa Amurkawa yin cinikayyar man fetur da kasar ta Venezuela, wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur. Hukumomi a Caracas, babban birnin ƙasar ta Venezuela, sun soki labarin takunkumin, inda ministan harkokin ƙasashen waje George Areza ya faɗa manema labarai cewa matakin na Amurka haramtacce ne, yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan kwanaki 4 da aka kwashe ana tattaunawa cikin sirri a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, Wani jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a Sudan ta Kudu sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro. Amma ya ce a gaskiya ba a sami wani kwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin kasar. Ministan yaɗa labaran kasar Michael McHugh ya faɗa wa shirin MA South Sudan in Focus cewa bangarorin biyu sun amince su haɗe dakarunsu wuri guda, amma kuma an samu cikas wajen amincewa da tsarin da za a bi wajen cimma hakan. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba kan yadda za a raba mukamai da sauran hukumomin gwamnati, waɗanda suna daga cikin manyan ƙalubalen da ake fuskanta a tsakanin gwamnatin ta Sudan da wakilan 'yan adawa a wajen tattaunawar. Su da 'yan adawa na zargin gwamnatin da ƙin sadaukar da wasu buƙatunsu, zargin da ministan McHugh ke cewa ba haka ba ne. Mai fafutukar 'yancin ɗan adam ɗin nan da ta taimaka wajen fara yaƙin a bar mata su tuƙa mota a Saudiya ta ce tana samun sakonnin da ke barazana ga rayuwarta yayin da aka tunkari lokacin ɗage dokar. A shekarar 2011 an taɓa rufe Manal al-Sharif bayan da ta saka wani hoton bidiyonta tana tuki a ƙasar ta Saudiya, ƙasar da ita ce kaɗai ta haramta wa mata tuki a duk faɗin duniya. Al-Sharif, wacce yanzu haka take zaune a ƙasar Australia, ta faɗa wa kafafen yaɗa labaran cikin gida a jiya Litinin a cikin Australia cewa tana da shirin komawa ƙasarta ta kuma tuƙa mota ta zagaye ƙasar idan har aka ɗage dokar a ranar 24 ga watan Yuni. Amma kuma ta yanke shawarar cewa za ta zauna a Sydney, babban birnin ƙasar ta Australia, bayan da aka tsare wasu fitattun masu fafutukar 'yancin ɗan adam su bakwai a ƙarshen makon da ya gabata a Saudiya. A cewar Al-Sharif, an kira ɗimbin masu fafutuka a wayar ho, inda aka gargaɗe su da kada su yi tsokaci kan dokar da ta yi magana kan ɗage tsarin haramta tuƙin mota ga mata a ƙasar da Saudiya. Tana mai cewa mutane bakwai da aka tsare suna cikin waɗanda ke ci gaba da magana kan lamarin.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da zangon a Jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Awal Garba ya yi hira da tsoho mai ran ƙarfe sarkin Askan Lado ɗan shekaru 106 da haihuwa, wanda kuma har yanzu ake bugawa da shi. Ya gabatar da kansa ga Awal kamar haka.
Sunana Alhaji Ibrahim, sarkin askar mutanen Lado.
Baba, yau shekarunka nawa a duniya gabaki ɗaya?
Gabata shekara 104 ga ta shida ta zo.
To, shekaru 106 kenan. To, waɗanne ƙasashe ka shiga tun da ka fito yawon duniya?
Na je Kamaru, Chadi, Sudan, Allah ya kai ni maka na je na yo Gabon, na fita daga Gabon, na shiga Gine, na fita daga Gine. Gashi ina cikin Kamarun mu ina yawo.
Yanzu ƴaƴanka nawa?
ƴaƴana uku, amma jikoki na 21.
Mata kuma guda nawa?
Mata ta ɗaya ce.
Tunda ka aure ta ita kaɗan nan?
Tunda na aure ta su uku ne, biyu suka mutu, ɗaya tana nan yanzu. Ni ban taɓa auren Bahaushiya ba sai kwatako, yanzu kwatako ce ma a hannuna, yana ma ba sa jin Hausa, yanzu sai kwatako ce Fulanci.
To, baba, ya kake zaune da yayanka ba sa jin Hausa kuma kai Bahaushe?
Ina jin Hausa sosai, yanzu na kai su Kano, da zan tafi maka na iba da uwar da ƴaƴan na kai gida, sai da na shekara biyu a Kano na dawo, suka kuma zama Hausawa sosai, nan na komo da su gida. A Kano, yauwa, ina cikin Wudil, Wudil kuma gadon sarki, ni ne jika Liman Jafaru mai dara.
To, baba, a cikin ƴaƴanka akwai wanda ya gaji sana'arka na wanzanci?
Akwai wannan igaza, ana ce masa jikana ne, ɗan ƴata ta cikina, ana ce mar mai kuɗi, yanzu ina nan.
To, baba, a cikin yawon da kake yi akwai wani rashin lafiya da yake damunka wanda yake zaka zai yana nema ya dukusa da kai?
Babu wani rashin lafiya, lafiya ta kalau, lafiya ta kalau, itatuwa itatuwa kuma yanzu ina tamman zaka samu buhu guda da kake kuma ba a kai min inji, ane min daka da hannuna zan zauna. Zan kwana 12 ina da kedit.
Baba, ka san yanzu akwai cutuka da suke damun al'umma kamar ciwon sukari, hawan jini da kuma kamar ciwon yayyon fitsari da sauransu. Kai duk wannan ba ya damun ka a wannan shekaru?
Ba wannan ya dame ni, tsahonan na bai kai ni haka ba. Ba abin da ya dame ni, kalau nake.
Wajen mazakuta kana nan kamar sauran mazan?
Ba ruwana da mace. Yau shekara ta uku ba ruwana da mace. Sam,
amma shekarun baya da suka wuce dai kan kana
da mata. Amma yanzu kan ba ruwana da mace, ko shawa ba na yi.
aihuwa kuma ya
ni dama na gama ko budurwa zaka ban ko zaka ban miliyan da budurwa ba zan dauka ba
ko me yasa
miliyan zaka ban da budurwa wallahi ba zan dauka ba na so
to baba yanzu wannan shawara zaka ba mu matasa mu zama kaman ka gashi yanzu kana tafiya ko ina kana zuwa ko wani kashashe kana cin nama kana cin duk wani abin da ya dace wannan shawara zaka ba mu
to amma yanzu kaga lamadin yanzu kuna cin magi kuna cin manda mai yawa mu kuma da miyan nan da ake mana da kamunguli sai kan wahe toka kaji lafiyar mu eh har abada kuma kaga ba za mu rasa karfi ba eh miyar munguli zaka ga hannunka kaman ka tura da lalle
to baba ai gashi yanzu ka shigo zamananci kuna kaman
kana cin magi yanzu ma
baba gashi na kana cin nama kuma
kaga ba kwaya waya ba zan sha ba allura ba ai mini ko ciwon kai sai dai in sha itace in ciwon ciki kuma abin nan sai dai itace kan gashi nan ko wani iri
har yanzu kana aikin
wanzanci har gobe be ni ga kai kaman bana gani kan wannan ikire na ciwo eh idan nan kaman bana gani amma na saka zan dauke
to yayi da nan kana gani sosai to baba me fatanka nan gaba
ina fata ubangiji Allah samu cika da kyau da imani ubangiji kuma na bayan mu ma Allah ya ba su yaware ilin namu
wani kirari ake maka a can garin da
kake alhaji mai takalmin karfe baban fanni kowa ka taka ya taku
to lallai kan sarkin askan laddo dan shekaru 106 da haihuwa hirarsa da awwal kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan
بني بي فذكروه بالليالي الأولى أيام التسليم كلموه قولوا له كلموه قولوا له وفي غيابه كم كم
Allah Allah jikan Muhammad Wardi yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd ya uwa muslimai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Atayur Ibrahim Koko mai laqabi da at-takbir na'ibin limamin juma'a na Nasarawa Kontagoro Kalgame ta asirin watan Ramadan a muslimi gaba daya ana suma mubaidantu da watan Ramadan a wajen kyawawan dabi'u da kuma mu'amala kyawawa da kuma rike addini sosai ga rashin shaye-shaye abar shaye-shaye da sace-sace sare-sare da irin bangan yan siyasa masu sara mutane da ana kashe mutane ana kwashe kudin mutane duka Ramadan yayi hani akan wannan in aka ce ana azumin Ramadan ba shi da shakai aka hana ba duk abin da Allah ya hana Ramadan a cikin Ramadan an ce mutun ya bashi duka gaba daya yanda mutum ya hana cikin shi cin abinci da sha ya hana hannunsa da bakinsa da idonsa da kuddensa da duk abin da Allah ya hana wannan shi ake cewa Ramadan dan haka ƴan uwa musulmai mu kokari mu tarbiyya da ƴaƴanmu akan kyawawan dabi'u maraba su da miyagun dabi'u Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to da fatan an amfana yanzu kuma ga baba ku makiri da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya baba yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin ko bayan an kammala bukin mako na kiyaye hatsira na Majalisar Dinkin Duniya hukumomi a jihar Kano suna ci gaba da yin kira tare da wayarwa akan kiyaye hatsira a cikin jihar da ma Najeriya baki daya ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar shine shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar Kano ya mai da hankali ne akan yawan gudu da mota a hirarsu da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari wanda yace shine ke jefa mutane cikin munanan hatsira
yadda wani lokaci hanyoyi suke sun lallace akwai ramuka da sauransu to yawan gudu zai sa mutun ya shiga rami ko wani abu mota ta kwace mishi musamman kuma yanzu nan babban hanya da ta shigo Kano dukan su manya-manya hanya hanyar Maiduguri da hanyar Zaria duk ana gyara to gyaran da ake wani lokaci aka bi len dai mai mukallen
ana rufe wani hannun
yawa ana rufe wani hannun
ana aiki
yawa ana aiki to wannan yana jawo hatsari mutum na gudu da yawa kila don kusan kowace rana zaka ga an canza wurin da ake rufe hannu daya saboda haka ka zo kila baka san da haka ba ka zo cikin gudu da sauransu kaga zaka fada saboda haka ko jiya ma akwai hatsarin da yan police college suka yi wanda aka ce biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa karo kuma aka yi kuma saboda irin wannan rashin hakuri don gudu ta kan sa mutum ya ki yin hakuri wurin da bai kamata ya overtake ba sai ya overtake
to nake rade wannan tsari na fadakarwa da kuke zaka ga kusan kaman wannan shekara kuke dan ku tuna da ranar da aka faɗi ta wannan kungiya ta kula da hadura a nahiyar Afirka baya ga shi na san idan abin da kuke kira festivities sun zo bukukuwa daban-daban na sallah ne ko na kirsimeti ko wasu ranaku dai ko lokuta kuna yin irin wannan fadakarwa baya ga wacce kuke tayar da kullun watakila a kafofin labarai wai kulliya ko na biyan kudin sabulu la'akari da cewa a haka dai sai mu ga kaman hadirin ba sa raguwa
to alhamdulillahi zamu ce kulliya tana biyan kudin sabulu saboda abu daya su kungiyoyi na sufuri kamar NR2W da Sunarto da sauransu mun samu hadin kansu kwarai da gaske suna kuma horar da membobinsu akan su saurare mu su kuma kiyaye dokokin hanya saboda haka kulliya tana bi amma akwai kuma wani abun da muka hanga yanzu nan yawanci wanda suke yin hatsarurukan nan su ba su zama a tasha masu daukan fasinja kan hanya ne yawancin su masu yin overload da yawa masu yin gudu da yawa saboda haka yawanci lokacin da muka yi gangamin nan zaka ga su ba su
dan haka sakon bai same su ba.
Yawa sakon sai dai ko na radio, wasu ma ba su saurara ma radio. Amma duk da haka
to idan haka ne me kuke yi akan su?
Abinda muke yi akan su muna hada kai da kungiyoyin sufuri.
To amma kuma kace ai su suna daukar fasinjoji ne a bakin titi, dan haka gunda kuke gangari ba sa nan, dan haka ba sa samun sako.
Abinda nake cewa shine muna hada kai da kungiyoyin sufuri.
Na'am.
Muna yin patrol. Muna kama su kuma ka same su. Farko kenan su ma kungiyoyin sufurin su kan yi fatur suna kama su, saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi kenan. Sannan kuma akwai wani registration da ake yi na motoci, ko da ba ku son ku zauna a tasha, muna da wani ana ce mishi road transport safety standardization scheme, wanda duk masu motocin sufuri su kan yi rajista da wannan. Ana zuwa ana musu abin nan fadakarwa a ofishinsu ko kuma a wurin da suke ko daban su ko garejin su.
To amma ranka rade waɗannan da kake lissafawa direbobin nan da kungiyoyin su, wani rukuni ne zaka iya cewa watakila kadan daga cikin rukunan masu amfani da ababen hawa ko kuma titina, mutane gama gare da suke da motocin su, ya kuke tinkarar su wurin aika sakonni irin naku nan?
Alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa da muke tinkarar su. Na farko ma'aikata ko kasuwa ko kamfani mukan tsayorin nuna musu bukatunmu nan mu zo mu zauna musu fatakarwa. Muna kiran shi monthly safety education, free safety education. Muna kiran shi mukan je mu same su
amma da suke hada su ko kasuwa ko ofisoshi ko studio dai
sai mu sa rana sai mu zo mu zauna da su. Yawanci sukan na'am da wannan abun, sukan zauna su saurare mu. Amma wanda suka fi bada karfi ga sauraron wannan abun shine yawanci ma'aikata na gwamnati da ma'aikata da kamfanoni wanda suke manya-manyan kamfanoni ne wanda suke da direbobi da yawa. To yawanci su sun fi sauraron mu, da kuma musamman yan masu daukan mai da adefo da nupeng da mukan tara direbobin su muna wannan magana da su. To amma private yawa private gaskiya muna da dan kalubale akan wannan.
A nan ne za mu da tsaya mu ci gaba da hira a mako mai zuwa. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To gaida baba, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda Sule Barma ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Zamu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel Dimash, wacce ta ruwaito sakon da shugaba Isu Muhammadu ya aike wa jagoran Palestinawa Mahmud Abbas, wanne a cikin sa ya nuna kaduwa da gallazawar da Isra'ila ke yi wa bayan Allah a zirin Gaza. Abinda shugaban kasar Niger yace, to ya hakkin bil adama ne da ya kamata kasashen duniya su yaka. Jaridar Lanketer cewa take kungiyar alkalai ta samana ta aike wa ministan shari'a wasiƙa domin sanar da shi wata ta'asar da shugaban kotun gure ya tabka, wanne ya bude ofishin alkali mai shari'a Rabu Kasimu Abdu, inda ya dauki wasu takardun shari'ar wani mutunan da aka kama motar sa lode da bindigogi a wani lokacin da alkali Rabu Kasimu ke gidansa yana hutun ƙarshen mako. Jaridar ta ce dama an jima da ake matsawa alkali Kasimu lamba akan bukatar ya batar da wannan shari'a, kasancewar mutunan da aka kama da waɗannan makamai dan uwa ne ga ministan cikin gida Bazoum Mohamed. Kungiyar ta samana a wannan wasiƙa ta ce wannan wani babban laifi ne da ba za ta iya rufe ido a kansa ba. Jaridar Le Courrier ta ce zaben wakilin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ya faskara bayan da aka sha saka rana ana dagewa, kamar yadda a baya-bayan nan ofishin ministan shari'a ya ba da sanarwar dage wannan zaɓe zuwa wata ranar da har yanzu ba a bayyana ba. A cewar jaridar, wata majiya na cewa wasu 'yan takara biyu da ake yi wa kallon shafafu da mai ne ake ƙoƙarin sharewa hanyar samun wannan mukami. Dalili kenan da ministan shari'a ya shiga yi wa tsare-tsaren zaben karantsaye. yayin da jaridar La Nation ke cewa wasu kasashen Sahel da wasu waɗanda ba na wannan yanki ba sun bayyana shirin tsara wani littafi mai kunshe da ka'idodin karatun addini a ci gaba da neman hanyoyin saka tsari a wannan fanni kamar yadda wani taron tantauna matakan magance matsalolin mummunar aqida da tsatsauran ra'ayin addini da ya gudana a baya-bayan nan a birnin Conakry na kasar Guinea ya sanar, inji jaridar ta La Nation. Mun rufe da jaridar Sahel Dimanche, wacce a wani labarin na daban ta ambato shugaban hukumar ABN mai alhakin raya kogin Niger, wato Fleuve Niger, yana kwantar da hankalin jama'a dangane da mawuyacin halin da kogin ya tsinci kanshi ciki. Abdulrahim Bireme da ke bayani jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Niger ya ce halin da wannan kogi ke ciki a yau wani al'amari ne da ya shafi baki ɗayan albarkatun ruwa a yankin Sahel, sanadiyar illolin canjin yanayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka, mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar Kanawa Karamar Hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na muryar Amurka, ina so dai ku daɗa gaya shugabanninmu na Najeriya cewa duk wani hawa mulki dan Allah idan ne mana misali da cewa wai barna ba ta da wuya gyara yana da wuya, ai lokacin da suke yin kamfai ba sa faɗa haka, kuma duk mutumin da zai faɗa haka ba abin yarda ba ne, domin ku ai mu mun gani sai lokacin rimi. Kafin rimi gwamna a Kano mulkin mallaka ma an yi a Najeriya, amma a lokacin da ya hawa mulki ko ofis bai shiga ba ya fara cika alƙawarin da ya ɗauka na talakawa, kuma har yanzu addu'a muke mar Allah ya saka mana da alheri. Saboda haka kada mutum ya sake mana wani misalin cewa wai barna ba ta da wuya gyara ina da wuya.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murar Amerika, sunana Hali Bakori Jega, Jos State Najeriya. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dai zakunnan ƴan Rufa'i, ko da Buhari ya ci zaben Najeriya ƴan Rufa'i ba shi ne gwamna a jihar Kaduna ba. Sannan ƴan Rufa'i me yasa bai ci zaɓe ba a jihohin Gombe da Rivers, tunda ya ce ko ƴan sabbin PDP ba su nan Buhari zai iya cin jihohinsu? Me yasa bai ciwo ma Buhari wannan zaɓe ba? Saboda haka ba ya kamata irin maganganun da ƴan Rufa'i ke yi ma ƴan jam'iyya Buhari ya taka mai birki, matuƙar ba shi ne kakakin APC ba.
Assalamu alaikum biyo ya Hausa, mai magana Sani mai nake ɗakin gari. Sabuwar PDP da ka cewa tana ɓallewa in ba a yi gyara ba, ba wani gyara na ba, ille iyaka ba a yi musu abin da suka so ba. Don haka dama sun ce an maishe su jambora, to dama ɗan jamboran ne. Mu mun maishe su jambora dama jamboran ne, ɗan jari huja ne. Don haka duk inda za su kai su tafi, bai hana shugaban ƙasa Buhari ko macin zaɓe. Ko mutum na ciki ko bai ciki, Allah ya yarda shugaban ƙasa Buhari sai ya ci zaɓen shekara 2018 ne.
To yanzu kuma ga Mamudu ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
To yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara, a yau Talata shugaban na Amurka Donald Trump zai gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu a fadar gwamnatin White House. Yayin ziyara ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokarin tabbatarwa shugaba Trump cewa ganawar da za su yi da Kim Jong-un za ta buɗe wani babi da zai yi kafa babban tarihi. A cewar jami'an Amurka da ma na kasashen waje, shugaba Trump na tuntuɓar hadimansa da shugabannin kasashen duniya kan ko ya je Singapore domin haɗuwa da shugaba Kim. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin buƙatu masu wuyar aiwatar da su, waɗanda za su ba da dama a ƙulla wata sabuwar yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka. A jiya Litinin, Pompeo ya fitar da jerin buƙatun guda 12 yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya, wacce ita shimfiɗawa shugaba Trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wani yarjejeniya ta nukiliya da Iran a farkon watan nan. A cewar Pompeo, idan har za a sake ƙulla wani yarjejeniya, dole ne Iran ta yi watsi da duk wani aikin ƙera makamin nukiliya tare da baiwa jami'an masu ɗinkin duniya domin sauje su ga inda ake gudanar da waɗannan ayyuka a ƙasar ta Iran.
To ba saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.
Thank you.